Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau ma shirin na musamman ne kan bitar batutuwan da muka kawo muku a shekarar ta gabata. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Masu sauraro barkanmu da shiga sabuwar shekarar 2025. Da fatan mun shigo a sa'a. A cigaba da kawo muku wasu daga cikin shirye-shiryen da shirin ciki da gaskiya kawo muku a shekarar da muka yi ban kwana da ita. Mun shiga Lere a yankin Tafawa Balewa dake jihar Bauchi, inda makiyaya suka zargi sarkin garin Jamilu Aliyu Bawa da azabtar da su har ma da batar da ɗaya daga cikin su, wanda dattijo mai shekaru 70 Ahmad Isa. Ƙanin wanda ya bata bat Hashim Isa ya faɗi takaicin su da suke ciki.
Tunda suka tafi da shi har yau, ina zargin wanda ya sa aka kama shine sarkin Lere na yanzu, Jamilu kenan. Dalili na kuwa a nan shine, akwai wani lokacin da shi sarkin Leren shi Jamilu ya kira shi har fadarsa akan cewa yana tafatattakansa ya kutuntuma shi a cikin fada, wanda shi shekaransa wajen 77 ya kutuntuma shi ya ce dai ci kutuman ubansa. Har ya kasance a ranar ya sa aka kai shi Tafaɓalya, aka je aka kulle shi. ‘Yan sanda na Tafaɓalya suka kira Shaman Mete Allah na Lere, wanda muna kiran shi Baba, suka kira suka ce ga wani dattijo a nan wanda aka kama. Mun kama shi mun zo da shi a nan, amma sarkin Lere ne ya samu, kuma mun bincike shi ba mu ga abin da ya yi ba.
Sarki Jamilu Bawa ya ce ya miƙa wuya ga duk abin da bincike ya gano.
Kamar yadda kuma kullum nake faɗa ni a ƙasana, cewa duk ran da wani zargi ya bayyana a kaina, ina roƙon al'umman ƙasana su ba mu hukuma goyon baya a yi kyakkyawan bincike a kaina. Idan same ni da laifi kuma al'umma su kwantar da hankalinsu a bar doka ta yi aikinta, saboda koda bayan ba ni a matsayin sarki, in Allah ya kawo wani sarki, to abin da na yi da kuma abin da aka min zai zama mishi izina, shi zai zama mutumin kirki. Saboda duk rashin hukunci ne ya sa muka samu kan mahallin da muke ciki. Yan uwan shi suna zargin ni ne na sa aka kama shi. To tun daga nan ban sake bibiyan hidiman ba, tunda ni ma na zama abin zargi. Kuma tun daga wannan lokaci ina zaman jira ranar da a hukumance da a kira ni a tuhume ni akan haka. Ni kuma wataƙila in gabatar da abin da na sani gwargwadon hali, abinda ban sani ba kuma ce ban sani ba.
Haka kuma shirin ciki da gaskiya ya duba yadda wasu dalilan filaye a yankin ƙaramar hukumar ƙara da ke jihar Nasarawa duk da Abuja ke zamba cikin aminci wajen sayar da filaye ga mutane fiye da mutum ɗaya, da hakan ke janyo asara har da zuwa ofishin 'yan sanda ko gurfana gaban alƙali. Bahari Nusa Kumurya na unguwar Maraba na daga waɗanda tsautsayi ya ritsa da su daga wanda suke matuƙar girmamawa a baya a matsayin malami mai yin addu'a.
Irin karin maganar nan da Hausawa suke cewa an lallaɓa kura da fatar akuya ne, saboda akwai wani bawan Allah a nan unguwar mu sabon gari Maraba wanda ake ce masa Umar Garba Adahama, wadda a da dai kan ina ganin kimansa da mutuncinsa ƙwarai da gaske sosai. Sakamakon zuwa wurin abokina shi yasa ni ma har na biyu wasu mu ma muke irin wannan gaisuwa ta harka arziki, ina ganin sa mutumin kirki. To shi wannan aminin nawa Alhaji Idris Dan Gwamulo, so sai sakamakon irin hidimar da yake wa shi Umar Garba Adahama, so sai yayi masa alƙawarin cewa zai bashi guri. Umar Adahama suna dan harkar filaye, to da aka yi haka sai ya ce to amma ya kawo 100,000. Ku daman muna da labarin cewa a nan garin na Maraba akwai mutane da suka yi ƙaurin suna irin wannan, suna zuwa su samu filayen mutane su yanka su siyar. In kai magana kuma sun samo area boys halaka ka. Wannan ba abu ne da zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba. Ita gwamnati dai uwa ce ga kowa. Ina so su zo su tsananta bincike akan waɗannan mutane.
Za mu rufe da ƙorafin Dr. Idris Musawa da ke koyarwa a makarantar fasahar man fetur da ke ifin jihar Delta, wanda ya shigo shirin ciki da gaskiya yana korafin yanda yake ganin an yi kulle-kulle da raba shi da filayensa biyu dake bypass Zaria jihar Kaduna. Duk da yana da dukkan takardun saye da mallakar filayen, Dr. Musawa ya yi zargin wasu na amfani da wani jami'in karamar hukuma Ahmed Mamu wanda shi ma mai unguwa ne na Aska da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin dan raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci.
Ina tattaunawa da mutane kuma su wanda na sayi filin a wurin su ma na tuntube su dan na dauka duk wani abu ne wanda za a iya warware shi da har mun zauna gaban mai martaba, amma suke mishi ƙarya cewa wai local government ta rubuta musu cewa ba filin ta bane wanda ƙarya ne. Ƙarya sarkin kudi yayi ma mai martaba saboda bai nuna mishi takardar
mai martaba sarkin zazzau gaba daya.
Eh mun zauna su uku a wurin mai martaba sarkin zazzau.
Amma Idris bai mun ran ba da shawara kace sarkin kudu ya yi magana da ba gaskiya ba, kace dai sarkin kudu da ya faɗi magana da kai baka amince da ita ba.
Eh haka ne, ban amince da ita ba, to amma ka san irin shani na sarauta mu ba mu san ya suke tafiyar da abubuwan su ba. Ya ce local government sun rubuta local government sun ce ba wurin su bane, sannan kuma waɗanda na dan na rubuta petition ne ma mai martaba sarkin zazzau shi ma.
Ma'aikacin karamar hukumar da aka ambata a wannan takaddama shine Ahmed Mamu wanda shi ma mun tuntube shi domin jin nasa bahasin.
Abin da ke faruwa shine ni na kasance jami'in ma'aikatan ayyuka na karamar hukumar Zaria a da. To kai rita yanzu yau a bar kai ba. Na'am. Tunda lokacin da aka fara maganan ina Zaria an mun transfer zan koma Kobo local government kenan. Na'am. Sai hakim bin ya kira ni, tunda ni ina mai anguwa a barin Zaria kuma.
Kai kanka mai anguwa ne?
Yawwa, da ya kira ni sai ke ce min ga wani takarda wani ya zo mishi da korafi suna rigima da wani sarkin anguwan bisa. Sai na ga shi Idris da shi da wani abokin shi Bashari. Bashari shi ne ajini sai mun koma takarda allocation da certificate a haɗe. Da wannan allocation da ke ciki sai na ga allocation sunan daban, certificate kuma suna daban. Sai na ce to kai, na ce ranka yadda to zan je in duba. Saboda an can lokaci ana cikin maganin da aka yi mun, na ce maka ina aiki lokaci a Zaria. Na je na samu akwai shi zo wannan wuri layout ne da gwamnati. An raba shi nan can 79 zuwa 81, 82, 83. Da ɗauko ta wannan lokacin wannan layout an raba shi da siga guda uku ne. A local government layout ana yin shi za a baka allocation paper, akwai register book da aka yi na register duk wanda ke da fili a wajen. Za ga da sunan shi da numban shi da sunan tutun numban da aka bashi da akwai numban certificate din shi da sign din shi ma da ya karba a wancan lokaci. Kana ji na ko?
Kana ji sosai malam Mamu.
Yawa, na duba wannan allocation tashin farko abin da sun yi an zo da irin wannan magana mukan duba allocation a register.
Da ganin me wani mataki ka ɗauka malam Mamu kan abin?
Yawa, abin da ɗauka shi ne ai ya ka ji tambayan da yamma hakimi ka ga dole in bashi amsa abin da na gani ne. Na duba rijista bu ban ga sunan ba wannan nan ba. Tunda certificate ne zo da shi daban allocation daban sai na an canza suna. Me allocation sai an baka allocation zaka samu certificate. To da na duba shi allocation din ban ga sunan shi a rijista sai ko kuma certificate din. Din mun shi allocation ko certificate din duba kuma duk rijista bu babu sunan shi a ciki. Sai na faɗa ma hakimi. Hakimi sai ce ah to yanzu ko zaka yi ne shi ce nan sai dai muje dan gobe da kuma an ci wani abu. Ka fahimce ni? Na dauke ni muka je waje. Wajen na je na gani sai na ga yana karkashin ɗaukar da shi yake dauke da shi yana Zariyar yana dauke da bypass road. Bypass road din nan kuma yana can gaba. Shi inda yake ke maganan filin shi Zariyar road din kuma ƙarshen irin haraba na reserve na dutse. Na dutse, reserve na dutse. Ka fahimce ni? Na bin cikin maganar sun ce to wannan abu kun sai dai abin da ke faruwa ni ban ga sunan shi shi ba amma ga abin da muje gani ma inda ma yake magana a plan din da yake magana inda yaje ba nan wurin yaje ba amma sai ce mun tuni ne shawara.
Shawarar da Mamu ya bayar ita ce a raba filayen gida biyu domin mutanen da ke takaddama kowa ya dauki guda dan a zauna lafiya. Matakin da daga baya Dr. Musa ya ce san bai amince da shi ba. Ma Masu sauraro, ƙarshen bitar shirye-shiryenmu na musamman na shekarar 2024 da ta gabata kenan. Tare da fatan ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shirye a wannan sabuwar shekara ta shekarar 2025. Sai aka san sai da shirin ciki da gaskiya a kowane shirin safiyar ranar Litinin. Ko kuma azurin shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com za a samu shirin ƙarƙashin shirye-shirye. Godiya ta musamman ga Nasiru Adamele Kaya da dukkan wakilan sashen Hausa da ke taimaka don ganin nasarar wannan shiri. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa muka kasance lafiya.